Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 14 ga watan Agusta shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Hawwa da kanin labarai.
Sojojin da suka yi jin mulki a Niger sun amince da bude kofar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an kauce wa tashin hankali cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga Najeriya, bayan da suka zirci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai a jiya Lahadi. Rundunar waje da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali ta sanar a jiya Lahadi cewa ta janye daga sansanin da take dake arewacin kasar bisa dalilan tabarbarewar tsaro. A jiya Lahadi, masu gabatar da kara a Faransa sun ci gaba da gudanar da bincike akan mutuwar akalla bakin haure shida da kwale-kwalen da suke ciki kife a ruwa.
Kanin labaran kenan, kamar yadda kaji a kanin labaran. A cikin shirin za ku ji cewa wata tawagar malaman musulunci daga Najeriya ta kwatanta gana wata da shugabannin juyin mulkin Niger da mai amfani.
Sun dai nuna matukar damuwa dangane da matakan gaggawa da ECOWAS ta dauka, waɗanda suka hada da yanke musu wutar lantarki da rufe musu bodar Najeriya. Wannan hangon sun dane su kwarai saboda mai saboda talakan Niger shi yake wahala.
Haka zalika, a cikin shirin za a ji kuma cewa kasar Ghana ta shiga jerin kasashen duniya da ake fama da tsadar kayan masarufi. To ko me ya kawo haka?
Yawanci suna dogaro da kasashen waje ne wurin samar da abinci, musamman kasar Russia da Ukraine, wadda duk duniya sun fi sauran kasashe ba da bangare na hatsi.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da Sarfil Hashim Gumal zai gabatar. To amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Sojojin da suka yi jin mulki a Niger sun amince su bude kofar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an kauce wa tashin hankali cewar wata tawagar manyan malaman musulunci daga Najeriya, bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai a jiya Lahadi. Kungiyar haɗin kan tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma ECOWAS na duba yiwuwar yadda za ta maido da mulkin farar hula tare da maida Mohamed Bazoum bisa shugabancin kasar a matsayin wanda aka zaba bisa tsarin doka. An kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum ne bayan da sojoji suka amshi mulki a kasar ta Niger a watan jiya. Hakan dai shi ne ya kai hadadin yawan juyin mulki da aka yi a tsakiya da yammacin Afirka zuwa 7 cikin shekaru 3. A fafutukar ganin an samu mafita cikin kwanciyar hankali, shugaban kungiyar ta ECOWAS wanda kuma shi ne shugaban Najeriya, Ahmed Bola Tinubu, ya yi na'am da ziyarar malaman zuwa Niger. Malaman musuluncin sun gana na tsawon sa'o'i da shugaban sojojin da suka yi juyin mulkin Janar Abdulrahman Tchiani, wanda aka ruwaito cewa ya bayyana Najeriya da Niger a matsayin 'yan uwan juna, ba makwabta ba kawai, da ya kamata a ce sun sasanta duk wani abin da ke tsakaninsu cikin ruwan sanyi. Rundunar wanzan da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali ta sanar a jiya Lahadi cewa ta janye daga sansaninta da ke arewacin kasar bisa dalilan tabarbarewar tsaro. Bayan 'yan sa'o'i, rundunar ta kara da cewa a yayin aikinta a nan, sojojinta uku sun samu raunuka a lokacin da aka buɗe musu wuta. Dakarun na MINUSMA a takaice sun bar yankin da ake kira Bear bayan da dakarun Mali suka faɗa a shekaran jiya Asabar cewa sojoji shida sun rasa ransu yayin da aka kashe wasu mayaka 24 na ƙungiyoyin 'yan ta'adda Al-Lahira lokacin wani kwanton ɓauna a yankin a ranar Juma'a da ta gabata. Su ma tsaffin 'yan tawayen ƙabilar Tuareg sun ce sojoji da sojin hayar ƙasar Rasha na Wagner sun kai madakarunsu hari a ranar Juma'a. MINUSMA ta gaggauta ficewa daga Biyar sakamakon taɓarɓarewar tsaro a yankin, da ma barazana mai haɗari ga dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar yadda rundunar ta sanar a jiya Lahadi ta kafar sadarwar Twitter da a yanzu ta sauya zuwa kafar X. A jiya Lahadi, masu gabatar da kara a Faransa sun ci gaba da gudanar da bincike akan mutuwar akalla bakin haure shida da kwale-kwalen da ke dauke da su ya kife a ruwa, yayin da suke kokarin tsallakewa ta mashigar ruwa tsakanin Ingila da Faransa, yayin da 'yan sanda ke farautar masu safarar mutane da ke da alhakin afkuwar lamarin. Masu gabatar da kara a yankin tashar mashigar ruwa ta Boulogne sun bude gudanar da bincike a ranar Asabar, sau'i kaɗan da afkuwar haɗarin, amma sai aka sauya akalar binciken zuwa zuwa Paris kamar yadda jami'ai daga bangarorin biyu suka shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Yan Afghanistan maza shida suka rasa ransu yayin da kwale-kwalen da ke dauke da yan gudun hijiran ya nitse a cikin ruwa.
An jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan tawagar manyan malaman Islama na Najeriya da ta gana da shugaban gwamnatin sojin na Niger General Abdulrahman Shani ta ayyana nasarar ziyarar. Malaman sun ce ganawa ta ba su damar bude kofar tattaunawa tsakanin sojojin da shugaban Najeriya Tinubu da kuma kungiyar ECOWAS. Ga dai Nasir Adamu Alhikaya da karin bayani a wannan rahoto.
Akwai maluma na addinin musulunci dattawa da kungiyoyi wanda su 'yan Niger suke kallon kimar su da darajar su a Najeriya, ana kallon kimar su da darajar su, sai a bi a nemi yaya za a yi a daidaita lamura.
Nan jagoran tawagar ce Sheikh Abdullahi Balalawo ke bayyana muhimmancin amfani da tsoffin shugabannin kasa da manyan malamai da ake mutuntawa a Najeriya da Niger don samar da maslaha. Shahararren malamin ya ce da yardar Allah bayan gana wasu da shugaba Tinubu za a samu matsaya mafi a'ala ga dukkan bangarorin don matakin soja ba zaɓi ba ne a wannan yanayi.
To sai akwai bukatan a shiga da hikima, a zauna tare da su, a ja hankalinsu, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya domin su haɗu su daidaita su yi sulhu. Alkur'ani ya gwada mana wasu dokai.
Da yake ƙarin bayani, Farfesa Mansur Sokoto ya ce ko da irin karramawar tarba da tawagar ta samu ya nuna an kama hanyar sulhu mai dorewa.
Sun dai nuna matuƙar damuwa dangane da matakan gaggawa da ECOWAS ta ɗauka waɗanda suka haɗa da yanke musu wutar lantarki da rufe musu bodar Najeriya. Wannan hangon sun dame su kwarai saboda mai saboda talakan Niger shi yake wahala. Mun yi wa'azi, mun faɗakar, mun ja ayoyi, mun yi bayanin muhimmancin zaman lafiya da yadda ya kamata kowane ɓangare ba da haɗin kai domin a samar da mafita saboda babu alheri da yaƙi ko kaɗan. Ina sa ran in Allah ya so bayan wannan tattaunawa za a ci gaba da sulhu tsakanin ECOWAS da ita gwamnatin Niger har a kai ga gaci a cimma maslaha bizin Allah ta'ala ba za a yi yaƙi ba.
Ta bakin Farfesa Sokoto, shugaban sojan Janar Titiani ya ba da haƙurin rashin ganawa ta kai tsaye da tawagar ECOWAS.
Babban haƙuri da suka yi game da yadda aka kalli zuwa su mai alfarma sarkin musulmi da cewa kamar ba su samu tarba yadda ya kamata ba, ya bayyana irin halin damuwar da ƙasar su take ciki wannan lokaci kwana biyu bayan yanke musu wuta. Ya bayyana dai bayanan da za a isar da su ga gwamnatin Najeriya, kuma ya ba da haƙuri sosai akan wannan matsala.
A tawagar akwai Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, Sheikh Karibullah Nasiru Kabara, Sheikh Ibrahim Dairu Bauchi, Farfesa Salisu Shehu, Dr. Khalid Aliyu da sauransu. Kungiyar Arewa Ina Mafita ƙarƙashin jagorancin Hajiya Zainab Turaki ta shirya gangami na musamman a Kaduna don nuna farin ciki kan matakan da malaman suka ɗauka.
Ayin sulhu, manya malamai da sauransu sarakuna a zauna a yi sulhu. Sulhu shine yafi komai.
Ma'ana kin ji daɗin zuwan malamai kenan da suka yi jamhuriyar Nijar din?
Ƙwarai da gaske, na ji daɗi sosai, na jinjina musu domin suna neman haɗin kai ne yanda za a zauna lafiya. Dama malamai su suna nema ne a yi zaman lafiya.
Yanzu za a jira a gashin sulhu za a yi da ECOWAS ko za a ci gaba da tankiya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Nasiru da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
A jiya Lahadi aka sako 'yan jaridar nan 'yan ƙasar Iran da aka ɗaure shekaru biyu a gidan kasu bayan da ta yi hira da mahaifin matar da ta mutu a tsare a hannun 'yan sanda a ƙasar da ya janyo bore da zanga-zanga na tsawon watanni. Bayan sakota daga gidan kurkukun Evin da ke birnin Tehran, Nazila Marufan ta ɗora hotonta ba ɗan kwalo a kanta a kafar sadarwa ta zamani, inda ta yi kunnen uwar shegu da dokar sita ta jiki ga mata na gwamnatin Islam a ƙasar. Kar ku amince da bauta, kun cancanci abu mafi kyau, abinda Nazila ta rubuta kenan a shafinta na X wanda aka fi sani da shafin Twitter a baya da shafinta na Instagram. An ganta a hoton da ta dora a riƙe da fulawa a hannunta ɗaya, inda ta ɗaga hannunta ɗaya sama tana nuna alamar yin nasara. Marufan, wadda kafofin yaɗa labaran Iran da ke waje suka ce 'yar shekaru 23, ta wallafa hirar da ta yi da Amjad Amini a kafar labaran Mustajir ta yanar gizo a watan Oktoban bara. Amjad Amini shine mahaifin Mahasa Amini wanda ta rasu a tsare a hannun yan sanda a watan Satumbar bara bayan zargin da aka yi mata na karya dokar sa sutura lamarin da ya janyo zanga-zanga da bore na tsawon watanni a kasar. A cikin hirar Amjad Amini ya zargi hukumomin Iran da shirye ƙarya game da yanayin da ya yi sanadiyar mutuwar ƴarsa. A jiya Lahadi fada ya barke a kudancin garin Iyala da wasu sassan kudancin jihar Darfur cewar Ganau lamarin da ke barazanar lakuma yankin na Sudan da ke fama da yaƙi. Fadan ya haifar da tashin hankali a duk rana a titunan Khartoum babban birnin kasar da halin zai zama fadan kabilanci a sassa kudancin Darfur da dade ta mutane fiye da miliyan 4 a cikin kasar ta Sudan da tsallakawa iyaka zuwa Chad, Masar da Sudan ta Kudu da ma sauran kasashe. Fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun kattakwana ya rika shiga yankin Iyala gari na biyu mafi girma daga lokaci zuwa lokaci kuma wani wuri na musamman a yankin na Darfur da shine yake fama wado da shi ma ya dade yana fama da matsaloli. An kwashi kwanaki uku ana bata kashi na baya-bayan nan inda sojojin da dakarun kattakwana na RSF suka rika cilla makaman atlare kan gidajen zaman jama'a kamar yadda wasu Ganau suka shaida a kamfanin dillancin labaru na Reuters suka ce fadan ya lalata wutar lantarki da ruwa da kuma sauran na'urorin kafafen sadarwa.
A gaida Hawwa da jakarantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kasar Ghana da tana fuskantar matsanancin hauhawar farashin kayan abinci domin ta kasance a cikin sahun kasashe 10 na duniya da aka fi samun tsadar kayan abinci a cewar wani sabon rahoton babban bankin duniya. Hakan kuma tsadar kayan abincin ya samu wato ya sa ana samun hawan farashin kayayyaki wanda ya karu daga kashi 41 cikin 100 a cikin watan Yuli wanda masana suka ce ka iya tilasta babban bankin kasar Ghana ta ya kara wato kudin ruwa akan race da ake bayarwa da nufin samar da sauki ga tattalin arzikin kasar da ke cikin mawuyacin hali. Idris Abdullahi Bako na dauki da karin bayani.
Rahoton ya danganta hawan farashin abinci a Ghana da sauran kasashe masu karami da matsakaicin karfi da abubuwa daban-daban kamar tabarbarewar hanyoyin samar da kayayyaki, faduwar darajar kudi, hauhawar farashin mai, canjin yanayi da kuma illar annobar COVID-19. Shugaban hukumar kididdiga ta Ghana Samuel Kobunanim ya sanarwa manema labarai cewa hauhawar farashin kayayyaki ya tashi daga 42.5 cikin 100 a watan Yuni zuwa 43.1 cikin 100 a watan Yuli. Kuma tashin farashin kayan abinci ne ya haifar da hakan wanda ya karu zuwa kashi 55 cikin 100 daga kashi 54.2 cikin 100 a watan da ya gabata, wato an samu karuwar 8% cikin 100. Sannan farashin kayan da ba na abinci ba ya karu zuwa 33.8 cikin 100 daga 33.4 cikin 100.
Both food and non-food perspective, we see an upward trend with food inflation inching up by 0.8 percentage points between June and July.
Wasu 'yan kasuwa birnin Accra sun sanarwa muryar Amurka cewa lallai farashin kayan abinci sun haura kuma sun yi kira wa gwamnati da ya taimaka a kawo ƙarshen hakan.
Sunana Jamu Jana, M Jana Enterprise daga Nima. Shinkafa dai ya ce bisa kadan especially ya muna kiran wani wai shinkafan wake an kara kamar 46 each kinsa kan ga shi akan shi muna kira 400 amma yanzu kan ga forces kiran da zai gwamnati ne kamar shi wai a introduce wani extra tax shi da a shiga muna ciki a ganin
kayan duka ya fita da ga hanyar Niger an kulle kayan bai zuwa Niger bai zuwa yanzu ba Niger cikin kasuwa ni mama wanda suka yi da kadan nan sun ga muna sai da gotofu 85 yanzu wayan na miliyan ba ga
Masani kan tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Adam Attijani ya yi bayanin dalilin hauhawar farashin abincin.
Farashin kaya da ake samu nan kasar Ghana ya haura sama da kaso 43 cikin 100. Mafi yawanci kuwa bangaren abinci su ne suka fi taimakawa wurin samun yawan karin farashin kaya. Dalili kuwa Ghana da sauran kasashe mafi yawanci suna dogaro da kasashen waje ne wurin samar da abinci musamman kasar Russia da Ukraine wadda duk duniya sun fi sauran kasashe ba da bangare na hasi. To fadar Ukraine kuwa da Russia ya kawo cikas kan Ghana da su wasu kasashe saboda abincin bai zuwa kamar yadda da ake samu. Ragowar zuwan su kuwa sai aka samu wato abincin sun yi tsada.
Shin ko ina mafita?
To sai dai Central Bank duk lokacin da abu ya kasance aka hanyoyi da suke bi su magance yau-yau karin farashin kaya sune su daga kudi da ruwa abinda muke cewa policy rate. Wannan policy rate kuwa idan an daga shi za a samu tsadar rance kuma za a samu tsadar rayuwa yadda za a yi kudi da ke hannun mutane ya ragu yadda za a yi kada mutane su ringa amfani da yau-yau kudi don zuwa su sayi kaya ɗan kadan. Wannan kuma yakan taimaka a samu yau-yawan karin farashin kaya.
Kasar Ghana wacce ke fama da hauhawar farashin kayayyaki tun daga shekarar 2021 lamarin da ya haifar da matsin rayuwa ga mazauna kasar ta kasance ta takwas a jerin sunayen kasashen da ke fama da tsadar farashin abinci a duniya. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Agai da Idris Abdullahi Bako, wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Da har kullun ke biyan lamarin take hakkin ɗan Adam. A yau za mu daura kan batun da kisa rikicin da ke faruwa tsakanin wasu mabantan kabilu a jihar Taraba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Hashim Gumel. Bayan shirin da muka gabatar a makon jiya kan korafin sallaba makiyaya kan yanda ƴan banga da izinin tsohuwar gwamnatin Taraba suka tarwatsa jama'ar su ta hanyar kisa da kwace musu shanu da sauran dukiyoyi. ƴan kungiyar cika aiki da suka samu wannan hurumi a karamar hukumar Gasol da Bali sun bugo waya da neman maida martani. In za a tuna shugaban sallaba Ardakiri ya nuna farin cikin su bisa nasarar cike madugun ƴan banga Chairman Jildi da jami'an tsaro suka yi a yayin da yake shirin tafiya maka aikin hajin bara. Bayanan na nuna yayin da ake tsare Jilda Abuja don binciken zargin kisan kare dangi da ya jagoranci wasul bawon da suka haɗa da Katsinawa da Zamfara da yawancin su ba sa iya magana. Shugaban kwamitin aiki da cikawa mai takin kwamitin zaman lafiya a Gasol da Bali Zubairu Sajo ya tabbatar daukar matakai kan sulbawon amma ya hakikance iya miyagun iri ne kadai suke tabawa.
Tana hukumomi guda biyu ina gaya maka idan ka ji an sata rago an ce maka ragonka ya bata ka tsaya da nema ba wanda ya dauke ta bata ta yi ba ma maganar mutum ba rago ya barbata a kasan din ba abunda yake bata a kasan din yanzu zaman lafiya irin wannan ma mun shafi shekaru sama da 20 da ba mu samu irin wannan zaman lafiyan ba domin da can kafin kidnapper zo ana dan sace ana dan tare hanya a bugi mutane a karbi mashin to wa'annan duka sun tattaru sun bari ba wanda yake yin sa barawun gari ma yanzu ya bar satan don ya san cewa in mun kama shi za mu ladabtar mutane sun koma masugunin su sun yi nome-nome su babu inda ya rage yanzu ba a noma saboda wai ko tsoron wani abu 12 na dare zaka dauki kayanka ka je kowani kauye a kasan Gasol da Bali ko karfe 3 ko karfe 4 motocin sifiri suna yawo suna ji da kayaki ba mu da wani matsala yanzu noman da aka yi a kasan Gasol da Bali an yi shafa shekaru da yawa ba irin wannan nome-nomen ba
to honorable akwai ne da ke cewa a lokacin da kuka yi wannan hadaka na jami'an tsaro na kuna cikin gida yan vigilante da yan banga da hunters haka da sauransu akwai wasu kabilu da kuka ware kuka kora kuka takurawa kuka kalkale su da kisa haka da kwace da sauransu amma kuma cikin kabilun ku akwai gurbatattu wadanda kun boye su a gida menene gaskiya al'amari kuma dangane da wannan
haka muka ji suna cewa mun kori Katsinawa mun kori Sullubawa naji a bakin wani dillalin su mai suna Rokiri wannan maganan banza yake yi a inda aka bashi ardo a Yerima sarkin Yerima ma ba kasine ne mutanen Yerima kashi 75 cikin 100 duk Katsinawa ne mutanen Borno kurukuru ardon Borno na yanzu ardon Borno ba kasine ne sarkin Sabon Gida ba Zamfare ne da jama'ansa kashi 60 cikin mutanen Sabon Gida Zamfarawa ne yanzu haka nake maka magana ranke dade akwai Zamfarawa a Rufa akwai zan Zamfarawa a Bali yankin Garbabi in ka je Sunte suna nan suna shin kasuwan Iware suna shin kasuwan Tella wanda mun tabbatar su ba barayi bane shi yasa bamu taba su ba akwai Kasinawa da yau akwai Zamfarawa a yanzu muna shin kasuwanni da su mu Zamfarawan ka da Kasinawan barayi muka kora ba Zamfarawa kowani ba Zamfare ko kowani ba Kasine bane Zamfarawan barayi da Zamfarawan Kasinawa shi muka kora
shi kuma Bakar Bello dake zaman sakataren dattawan Gasol ya wanke ardakiri daga zama mai laifi sai dai ya ce tahowar ɗan uwansa daga Katsina da Zamfara ya jayo masa tamkar mai kari masu aikata laifuka dan haka saka yi musu durmikiya
bamu zabi kowa ba mun kori barayi shikenan ardakiri da Azo Sajo a cikin su wayennan sun dade suna zaune kasan mu kuma mun zanna da su lafiya shekara 20 zuwa 40 da wani abuta da suke zanne muna zanne da su lafiya lafiya ba komai sanda ɗan uwansu aka koro su da sakanin Kasina da kuma Zamfara suka dawo nan suka zo sai suka zauna suka rabe da su suna zaune tare suna mana illa to a illan da suke yin nan mun sha kiran ardakiri mun sha kiran ardakiri ardakiri mutanen kafa ko kuwa ƴan uwankan nan sun sha tare mana hanya da sauransu akwai inda aka koro wayansu daga kan hanyar Gasol gidansa suka yi gidan ardakiri an mun fada masa yace a ba yaransa ba shi bai taba sanin wani ba mun sha wannan ya kai wajejen so uku yau ya kai ga muka ce to ardakiri kai zamanka anan bai zauna mana ba tashin ka zai fi alheri muka fada masa yaki ya tashi mu kuma ran da muka tashi muka ta da su gaba ɗaya su tafi ardakiri ya gudu ma kafin nan ba ya tashi a garin ya bar family nasa ne mutanen sa ne kadan ya suka bari kuma har shanun su suka sun tafi da shi kafin muka je muka farma gidan muka ce to su tashi gaba ɗaya su tafi kuma haka muka sa su gaba suka tafi
Arda Bubatela ɗaya ne daga masu sarauta gargajiya karkashin Lami Dan Gasol ya ce shi kansa an kama shi yana biyan kuɗin banza dan haka yake farin cikin matakan da aka dauka kan waɗanda ya zayyana da barayi yana mai ƙara da cewa a yanzu haka kawai akwai sauran sallabawan da suke zaune da su a yankin
aka kore su da wasu Zamfarawa na wannan yanki naku yayin yankin yake yanzu yanzu wurin ya zauna shiru noma ana yi kiwo suna ana yi kauyuka guda shida wanda na san suna Juma'a suna da dagatai an tarwatsa su akwai Anema akwai Garwa akwai Baba Juli akwai Dali akwai Jola Kareje akwai Jauromanu duk wannan kauyuka suna Juma'a an tarwatsar da su an kore su amma yanzu duk sun koma suna noma suna harkokin su na yau da kullu sun zauna lafiya sannan muna da sulubawa a gabar da mutum akwai gidan su Alhaji Rabiu akwai gidan su Alhaji Bawa suna nan kudu da Namne duka wannan sulubawa ne da shanun su na Bokolo suna nan a yankin Gasol local government a yanzu haka suna nan muna mu'amala da su lami lafiya barayin mu ne muka kora don mu zauna lafiya duk wani wanda yace an kore shi yana cikin barayin da suka addabe mu a kasan mu so aka kora
bayan bayanan waɗannan da ke alaka da kungiyar aiki da cika ta Gasol da Bali dan kasuwa daga jihar Bauchi Abdulhamid Abubakar da ke harkokin sa a yankin Gasol da Bali ya bayar shaidar wuce gona da ilimin ɗan bindigar da hakika ba sa aiki bisa ka'idojin aiki da aka gindaya jami'an tsaro na hukuma
sunana Abdulhadi Abubakar Suleiman ina nan a cikin garin Bauchi 90 railway wurin Gombano Primary School nan ne anguwa na yake
to yi mana bayani da kasuwa da wannan shiri na da ya shafi sulubawa a jihar Taraba kana so kai wata magana kai me kake son faɗa ne
da na saurari sulubawa ai wani shirin ka a cikin ciki da gaskiya ni na buƙaci kuma a ce ni ma na tofa albarkacin baki na akan abun da na sani gaskiya tsakani da Allah kamar yanda abun da nake son sanar da kai shine ni dan Bauchi ne kuma amma na kan tafi garin mutum biyu da ke Gasol local government Taraba state akwai abun da na sani wanda akwai wani Bazamfari anan inda nake zama opposite da bakin kasuwan Buhu yana sayar da turare wani aran ma mahaddacin Alkur'ani wanda ana karuwa da shi a wannan gari yana koyar da mutane shauransu da shi da wani Bakatsine abokinsa sun yi noma anan in ka bar mutum biyu ka kama hanyar wani gari ana ce masa Talla kamar da ka tafi Okari sun je duba gonansu anan waɗannan me ke da suna ake faɗa ƴan banga suka kama su suka cewa suna zargin su kawai suna ganin suka ce wannan Bazamfari ne wannan Bakatsine suka ce eh mu Bazamfari wani Bazamfari ne ni wannan Bakatsine eh mu ne amma mu ƴan kasuwa ne mun da a kasan nan muna aran ma ne wannan da shagon turare wannan da shagon ko menene sanannu ne ku zo ku je abinci ka a cikin garin mutum biyu wayannan ƴan banga suka yi shi wannan bazan faran wannan arama mahaddacin Qur'ani yace ma baka tsina mu musulmai ne alama yau na nuna yau ba za mu dawo gida ba don haka abin da ke da akwai kawai mu maida al'amari mu ga Allah mu koma ga Allah har aka kashe su aka musu kisan gilla na Allah kalmar shahada suke kuma su mutanen mutum biyu yau in za a je a tambaye su ko kuma inda wani wanda aka sani kamar inda na faɗa za su ga ya ma lallai akwai wannan abun ya faru
a kokarin jin ta bakin wa'in ma tsohon gwamnatin jihar Taraba Darius Dixon Ishiyahu ko mukarrabansa da amulkin sa chairman Jildi ya zama gagaru mun tattaba tsohuwar commissioner labaru ta gwamnatin Musalluwas Emmanuel amma ta nuna ba ta da hurumin yin magana dan a yanzu ba ta kan kujera wannan yasa muka binciko tsohuwar zantawa da aka yi da ita lokacin da zargin zubar da jini na sa chairman Jildi yayi yawa inda ta nuna sam gwamnati ba ta ba da dama a kori wani jinsin mutane ha kawai daga jihar ba
to sunana honorable Lord Emmanuel commissioner information and orientation
ato ga sanke rade menene makasudin taron manema labaran nan da kuke
dalili abin da ya sa muka tara ɗan jarida su zo a fayyantar da su so da a ga ma jama'a wanda ke tafiya don akwai wani kaje ne da aka yi aka ce gwamnati tana da hannu akan abin da ke faru a kasan Bali da Gato mun ce a ya gwamnati da ta sa hannu kuma akan a ce ana kashe mutane ai tun da fari kalmomin wannan gwamnati in mun bincika in mun duba ita ce ka bani zaman lafiya ne zan ba ku cin gaba kuma tun 2015 da gwamnati nan ta soma naga cin gaba ta zo ta samu kasan nan da damoyi jewa amma ubangiji ya amfani da shi har ya sa kome ya labe to a kwana tashin da gwamnatin ta kusa ta shute cin dace ita ne kuma tana kwagulo damuwa wancan katsan
masu sauraro da haka zamu jawo wannan shiri tare da fatan waɗanda haƙiƙiyar ta a wuyansu za su sauke nauyin da ke kansu don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin dukkan ƙabilun da wannan tashin hankali ya shafa yanzu kan a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman wakilin mu na jihar Taraba Muhammad Salisu Lado Nasir Alamele Kaya ni Sarfi da Hashim Gumal ke cewa muka sunce lafiya.
To a gaida Sarfilu yanzu ko da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice.
Sojojin da suka yi juyin mulki a Niger sun amince da bude kofar tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin ganin an kaucewa tashin hankali cewar wata tawagar manyan malaman Musulunci daga Najeriya bayan da suka ziyarci jagororin juyin mulkin a birnin Yamai a jiya Lahadi. Rundunar ruwan jaddada zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Mali ta sanar a jiya Lahadi cewa ta janye daga sansananta da ke arewacin kasar bisa dalilan tabarbarewar tsaro bayan ƴan sojoji rundunar ta kara da cewa a yayin aikin nata a nan sojojin ta uku sun rasa rayukansu lokacin da aka bude musu wuta a wani harin samame da aka kai musu. A jiya Lahadi masu gabatar da ƙara a Faransa sun ci gaba da gudanar da bincike akan mutuwar akalla bakin haure shida da kwale-kwalen da ke dauke da su ya kife a ruwa yayin da suke kokarin tsallakawa ta mashigar ruwa tsakanin Ingila da Faransa yayin da ƴan sanda ke farautar masu safarar mutane da suke da alhakin afkuwar lamarin. Masu gabatar da ƙara a yankin tashar mashigar ruwa ta Balognan sun bude wa gudanar da bincike a ranar Asabar sa'o'i kaɗan da afkuwar lamarin amma sai aka sauya akalar binciken zuwa Paris kamar yadda jami'ai daga bangarorin biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. A jiya Lahadi aka sako ƴan jaridar na ƴan ƙasar Iran da aka daure shekaru biyu a gidan kaso bayan da ta yi hira da mahaifin matar da ta mutu a hannun ƴan sanda a ƙasar lamarin da ya janyo bore da zanga-zanga ta tsawon watanni.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiya sai kuma can da hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya da gabatar da shirin da kuma Daji Balawe da ya shirya ya bada umarni. Gaban injiniyan mu na wannan safiya Mr. Chastain Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.